wabarakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na GBS bakin kasuwa Dambam don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda ake gabatar da shi a watan Ramadan. Yau muna 21 ga watan Ramadan shekarar 1446 wanda ya zo daidai da 21 ga watan March shekarar 2025. Karatunmu na jiya mun tsaya a suratu Al-An'am aya ta 141. Faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'arushatin wa an-nakhla wa az-zar'a mukhtalifan ukluhu wa az-zaytuna wa ar-rumana mutashabihan wa ghayra mutashabih kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Wannan aya mai albarka ta mana bayani ni'ima ta tsuro da Allah maɗaukakin sarki ya mana a 'yan itaciya da tsirrai wanda Allah ya ni'imta mu da su, ya halasta mana mu ci mu samu arziki mu kuma fitar da zakka, wanda su mushrikai suna ɗaukan wannan tsuron su sanya wani rago ga gumaka bayan Allah shi ya yi wannan ni'ima ba kowa ya yi ta ba. Ya kamata mu amfana da ni'imar ne wajen bautar Allah maɗaukakin sarki, yi ma Allah ɗa'a, mu kuma more rayuwarmu da ita, ba mu haramta mu kanmu mu kuma bauta wa gumaka da wannan ni'ima ɗin ba. Allah maɗaukakin sarki zai ambaci ni'ima ta biyu, ita ce ni'ima ta nama ko ni'ima ta dabbobi. Bayan ni'ima ta amfanin gona sai ni'ima ta dabbobi da kuma amfani da suke mana, shi ne aya ta 142 cikin wannan sura. Allah ya ce wa minal an'ami hamulatan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نعم ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa minal an'ami hamulatan, daga cikin dabbobi na ni'ima da Allah ya ni'imta mu da su ba amfana da su, akwai hamula, dabbar da ake hawa kanta, ai rakuba wanda ake hawa kanta, wa farsha, akwai kuma farsha wanda ba a hawa kanta. Waɗannan nau'o'i guda biyu na dabbobi ana cin namansu, shi yasa aka kira su al-an'am, dabbobin ni'ima. To a su ɗin akwai wanda take mana amfani bayan cin wajen mahaukanta ko mu ɗaura mata kaya, kamar raƙuma ana hawa kansu ana ɗaura musu kaya, kamar saniya ana hawa kanta ko a ɗaura mata kaya ko ta huda ko ta yi jan ruwa. Waɗannan duk suna irin waɗannan ayyuka. Wa farshan, malamai suka ce farshan su ne al-ghanam, tumaki da awaki, wanda su a ɗabi'ance ba a hawansu. To Allah maɗaukakin sarki ya haɗa duka ya ce kulu mimma razaqakumullahu, ku ci daga abin da Allah ya arzuta ku. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, kar ku bi ƙawatawa irin ta shaytan, da shaytan yake zayyana muku yake ƙawata muku abu kaza haramun ne abu kaza halal ne. kamar yadda abaya suke fada hadhihi an'amun harfun hijr la yat'amuha wadannan dabbobi da wannan amfanin gona haramun ne an hana babu mai cin su illa man nasha'u sai wanda muka ga dama to wannan haramci da aka yi ƙarya ne cuwa-cuwa ne cuta ne babu wani dalili akai hanyar shedan ne to kar ku yadda ku bi hanyar shedan innahu lakum aduwwu mubin lalle shedan abokin gaba ne bayyanin ne a gare ku dan zaka fahimci gabar shedan zaka ga shi shedan a koyaushe idan abu mummuna ne yana kokarin kawata ma yace abu ne mai kyau ku ga yadda ya kawata wa mutane cin naman mushi ya kawata wa mutane cin naman alade da sauran dabbobi waɗanda daga kagansu kaga kasanta amma dabbobi da ya kamata a ci naman su sai aka zo aka fara haramta su raƙumi saniya awaki da tumaki sai shedan yake zayyana wa mutane ya haramta wani bangare a cikin su ya halasta wani bangare a halasta ma wasu mutanen a haramta ma wasu mutanen to wannan duka matakai ne na shedan kar ku yadda ku bi take-taken shedan inji Allah madaukakin sarki innahu lakum aduwwun mubin domin shi mai bayyana adawa ce a gare ku adawar shedan a fili take ga dan adam tun lokacin da aka umurce shi tare da mala'iku aka ce su sujada ga annabi adam yaki aka kore shi aka tsine masa albarka ce sai ya halakar da zuriyar annabi adam sai dai ɗan kaɗan a cikin su to tun daga wannan lokaci yake kokarin duk abin da Allah ya ce ayi shi kuma sai ya kishi yanci abu sai ya ce kar ayi yayi ta wahalar da mutane yana sanya musu waswasi kuma sai kaga wasu sun zo suna bin shi shedan nan to Allah ya ce lalle abokin gabar ku yana daga cikin gaba shine ya san abin da zai amfane mu kuma sai yake kokarin ce mana haramun ne kun ga wannan asalin gaba ce kenan abin da zai cutar da mu sai yake kokarin nuna mana ai halal ne wannan asalin gaba da mugunta kenan ubangiji ya faɗi waɗannan al'an'am ya kasa su biyu sai aka dawo aka hada su gaba ɗaya aka kasa su gida takwas sai Allah ya ce thamaniyata azwaj
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين
نعم
نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
نعم وبنجي سبحانه وتعالى ثمانية أزواج ma'aurata ne guda takwas wato nau'i hudu kenan in kaji an ce ma'aurata mace da namiji su takwas ya zama nau'i hudu sai Allah ya fara bayanin su yace mina ba'ani tsinai cikin tumaki akwai guda biyu hinkiya da rago wa minal ma'azi tsinai awaki guda biyu taure da tinki da afiya qul azzakaraini harrama amil unsai ka tambayi su mushrikai da suke kokarin bambancewa su ce wannan haramun ne a mata halal a maza ko kuma abin da ke cikin wannan halal ne ko kuma haram ne a mata to ka tambaye su menene Allah ya hana a cikin waɗannan guda hudun harama azzakara ko azzakarai
harama
amil unsain mazajen guda biyu ya haramta tinki rago da taure aka haramta cin naman su amil unsain ko tinkiya da afiya wanne ne Allah din yace kar a ci su faɗa kuma su kawo dalili mun gane wannan ko su faɗi wanda Allah ya faɗa yace kar a ci su fito da shi su bayyana kai tsaye kuma su kawo dalili sai Allah ce
amma stamalat
alaihi arhamul unsai ko kuma abinda mahaifar matan ta kunsa abinda yake cikin mahaifar kinkiya da kuma mahaifar akuya su ne aka haramta idan sun haihu kar a ci ayya ko menene haram din nabbi'uni bi'ilmi in kuntum sadiqin kuban labari da ilimi amma a ilmance ba da kaba ba da san rai ba ku kawo hujjar ku da littafin ku yadda kuka samu dalili in kuntum sadiqin idan da gaske kuke anan an bata da'awar su da suke kokarin rarrabawa su ce abu kaza haram ne abu kaza halal ne cikin abin da Allah ya halalta waɗannan dabbobi Allah ya halasta su ba wani abu da aka kebance a ciki aka ce haramun ne sai dai in abin zai cutar kawai kaman kashin dabba wannan kowa ya san kazanta ji aka ne ko amma abin da ya shafi nama dukansa halal ne to ku faɗa mana menene haramci a ciki ubangiji ya ce wa minal bakari wa minal ibil
wa minal ibil sinain wa minal bakari sinain
na'am
qul adzakarain harrama amil unsayain amma istamalat alayhi arhamul unsayain أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
نعم أُبَنْجِجِي سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى وَمِنَ الْإِبْلِ أَتِكِنْ رَاؤُمَا ithnai suma guda biyu ne wa min al-bakari ithnai saniya ma kala biyu ce mace da namiji raquma mace da namiji ul adzakaraini harrama amil unsai amma istamalat alayhi arhamul unsai ta ka tambaye su su faɗa maka mazajan aka hana ko matayan aka hana su faɗi abinda aka haramta ko kuma abinda mahaifar matan ya tattara shi aka haramta su fito su fitar ma da asalin point guda daya da aka haramta tare da dalili mun gane ku duk sanda mutum ya kawo maka wani abu ka tsile shi ka ce ya faɗa ma asalin abin da yake nufi ya kuma kawo maka dalili mun gane ku amistamalat alaihi arhamul unsay am kuntum shuhada ko dai kuna nan kuna tare kuna halarce iz wasaqumullahu bihadha sanda Allah ya muku wahayi ya muku wasiya yace abu kaza cikin dabbobi sune halal abu kaza kuma sune haram ya tantance muku ya haramta muku wasu ya haras ya halasta muku wasu in kuna nan akai wahayi aka muku wasiya to ku bada shaida ku ce a gaban ku aka fada akai wasiya to anan wataƙil su kawo sai aka tsoratar da su
faman adlam
sai aka tsoratar da su kar su yadda su yi ƙarya sai Allah ce faman adlam mimman iftara ala llahi alkadhiba mimman iftara ala llahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi ilmi to ku sani in kuka yi ƙarya kuka ce kuna nan akai wahayi ko Allah ya muku wahayi Allah ya sanar da ku in kuka yi ƙarya to ba wanda ya fi kowa zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya a Allah maɗaukakin sarki ku sani ba a yi ma Allah ƙarya mutum ya kirkiri ƙarya don ya ɓatar da mutane babu ilimi to wannan ya fi kowa kafirci kenan duk wanda yake kirkiran ƙarya ya ɓatar da mutane ba shi da dalili hukuncinsa kafirci ne baya cikin addinin musulunci mun karanta ayoyi da dama da suke nuna mana kirkiran ƙarya ga Allah maɗaukakin sarki tana iya fin shirka da Allah domin shirka da Allah kai kadai kai shirka amma kirkiran ƙarya ga Allah kai kai shirka da Allah ka nuna kai ma ubangiji ne sannan kuma ka batar da mutane shi yasa ma anan Allah ce liyudillan nasa bighairi ilmi inna Allah la yahdi qawmal zalimin lalle Allah maɗaukakin sarki baya shiryar da mutane azzalimai a ka'ida anan shine halal da haram ana samun su ne a nassi na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba haka kawai da ka mutun zai zauna ya kirkiro abu ko ku kabila kaza ku ce abu kaza haram ne a wajen ku ba za ku ci naman dabba kaza ba duk wannan hali ne na jahiliya ba wani bambanci tsakanin mutum da mutum ko kabila da kabila nama sunan sa nama ne Allah shi ya ni'inta mu da cin wannan nama kuma ya ce mu ci ga sunan dabbobi ne kala takwas waɗannan kala takwas din ba wai iya su bane akwai dabbobi da Allah madaukakin sarki ya halasta a ci bayan irin waɗannan dabbobi amma su ne dabbobin da ake ci kuma ake taqarrubi da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan ko ake kusanta zuwa ga Allah akan abin da nafsi yazo akan su su ne zaka yi hadaya da su zaka yi layya da su zaka yanka kai suna da su hakika kenan duka waɗannan da su ake irin waɗannan ibadoji da aka ambata a shari'a ta musulunci to waɗannan su ne dabbobi na ni'ima da Allah ya madaukakin sarki ya halasta mana ubangiji subhanahu wataala ce a manzon sa tace musu qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama
qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna mayta إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
وبنجي سبحانه وتعالى قل كتمس يا محمد la ajidu fi ma uhiya ilayya cikin abin da aka mun wahayi ban samu komai ba ala qa'imin ya ta'amuku cikin abubuwa da ake ci illa an yakuna maitata ay muharrama ko wani abu haram na abinci illa an yakuna maitata sai dai in mushe ne mushe shine haram aw daman masfuhan ko jini wanda ya tsurtu sanda ake yanka aw lahma khinziri ko kuma naman alade fa innahu rijsu domin duk waɗannan abubuwa da ka gansu gabaki ɗayan su kazanta ne aw fiskan uhilla li ghayrillahi bi ko kuma nama na fasikanci wanda aka ambaci sunan wani ba Allah ba sanda aka zo yanka shi dabba tinkiya ko akuya da aka yanka ta dan fasikanci aka ambaci sunan wani ba Allah ba to waɗannan su ne haram fa innahu rijsu uhilla li ghayrillahi bihi fa man iqra duk wanda ya shiga cikin naruri ghayra baqi ba mai neman cin mushan ko neman cin haramun din ba wala adil ba mai wuce iyaka ba fala ithma alayhi
ya rabbaka
fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle ubangijinka mai gafara ne mai jin kai ne wannan aya mai albarka ta tattauna abubuwa da yawa wanda zamu nazarce ta ta hanyoyi daban-daban na farko ayar kaman tana nuna mana takaituwar haramu akan waɗannan abubuwa din mushi jini wanda ya tsurto naman alade abinda aka yanka shi da sunan wani ba Allah ba ko dan wata munasaba ba ta addinin musulunci ba ta kafirci wata munasaba ta kafirci kaman iya su kadai ne haramu game da wannan ma'ana wasu suka tafi zahirin maganar haka suka dauke ta suka ce iya abin da yazo a cikin ayan nan kawai shine haramu saboda an ce manzon Allah ya ce la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ba wani abu da nake samun sa haram cikin abin da aka mun wahayi menene aka yi wahayi a manzon Allah alqur'ani da me da sunna mun gane ko kenan a cikin alqur'ani da sunna gaba ɗaya kaf babu wani abu haramu sai iya waɗannan abubuwa guda wannan ita ce fahimta da wasu suka yi a cewa iya waɗannan su ne haramu to amma idan muka duba zamu ga akwai abubuwa da dama waɗanda an haramta su kamar giya. Malamai sun yi ijma'i akan cewa giya haram ne, ba a ambace ta kuma a cikin wannan aya din ba, ko a haram ce naman mutum, haramun ne, ba a ambace shi ba. Mun gane ko qat'an naman mutum haramun ne. Cin jaki menene? Haramun ne, ba a ambace shi a cikin wannan aya din ba. Kenan fahimtar da aka yi cewa ayar ta takaita haramtattun abu akan iya waɗannan, fahimta ce wadda akwai ɗan kuskure a cikinta. Akwai abubuwa da dama da aka haramta ba sa cikin waɗannan abubuwa da aka ambata a cikin wannan aya mai albarka. To me ayar take nufi? Wasu daga cikin malamai sun yi taujihin ayar cewa raddi ake yi a mushrikai, abubuwan da suke haramtawa, sai aka ce a manzon Allah ya ce la ajidu haraman illa ma tuharrimuna, ni ko ban ga haram ba, ai halal ba sai abin da kuka haram. Kamar haka ake cewa manzon Allah ya faɗa musu, ka zo kana cewa abu kaza haramun ne, kai kuma ka tabbatar da shi haram, ai halal ne, to wajen kurewa sai ka ce ban taba ganin halal ba sai abin da kace haram din. Mun gane ko? Kamar an musu raddi ne, an takaita su akan iya abin da suka haramta, ba an takaita abin da Allah ya haramta ba. Mun fahimci wannan ko? Ba an takaita iya abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ba. Wannan kuma shine kusan abin da ya kamata a dauki fassarar wannan aya. Wasu malamai suka ce aya ce mansuha, an goge hukuncinta da wasu dalilai. Wasu sun yi raddi cewa dalilan da za su goge hukuncin ayar ba su kai ayar karfi ba. To amma zahirin magana shine wannan ana raddi ne a su kafirai, cewa abinda kuke haramtawa din, ai kuke halastawa din, sun halasta cin mushi, ko kamar yadda muka karanta ba, wa in yakum maytatan fa hum fihi shuraka'u, idan naman ya mutu, dabbar ta mutu, sai su dawo da mace da namiji, kowa zai iya cin nama. Amma sun haramta cin wasu dabbobi wanda su halal ne, kun ga sun halasta, suna shan jijini. Nasara suna cin me? Suna cin alade. Mun gane wannan ko? To duka waɗannan abubuwa da kuke ganin su halal, to ni kuma haramun na same su cikin abin da aka mun wahayi. Mun fahimci wannan ko? Ba yana nufin iya su kadai bane haramun. Ya zo a sunna, ko kuma a ayoyi na Alƙur'ani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin risala da ya aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shine haramta duk wani abu mummuna. Allah madaukakin sarki yake cewa me? Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrati ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha. Mun gane ko? Suna tarar da shi a cikin littattafansu. Manzon yana karanta musu, ko yana halasta musu abubuwa masu daɗi, yana haramta musu abubuwa munana. Malamai suka ce wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, yana haramta musu al-khaba'ith, duk wani abu da za a kira shi khabith, to su dan su haram. Da nassi na wannan aya din kenan, wannan aya ta ƙara tabbatar mana da wasu abu haramtattu. Abu khabith kuma shine wanda kazanta ne, daga ganinsa ka san kazanta ne. Kamar me? Kamar shi alade khabith ne. Mun fahimci wannan ko? Mushi khabith ne. Da duk wani abu wanda zai cutar, sunansa khabith. Abinci ne ko nama ne, sunansa khabith. Wannan aya ta game duk wani abu da zai cutar, formula ce wajen haramta abubuwa. Mun gane ko? Ba sai ka zo kana cewa kaza halal ne, ai kaza ma haram ne, kaza ma haram bane. To a dube shi inda ya shigo cikin khaba'ith, ko da bai zo a nassi ba, to haramun ne. Mun gane wannan ko? Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Kamar kunama. Kunama mece ce? Khaba'ith. Dabbobin da manzon Allah ya kira su fawasik. Menene? Khaba'ith ne. Kare yana cikin me? Yana cikin khaba'ith. Ko nassi ma ya tabbata cewa samanul khalbi khabithun, kudin kare datti ne, mummunan abu ne, marar daɗi ne. dan haka duk wani abu da za a iya daura masa cewa sifar sa khabith ne, mummuna ne, mara dadi ne, kazanta ne, mai cutarwa ne, to sunan sa haram. Manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi, haramta kullu zinabin min as-sibai wa zin mikhladin min al-quyur, duk wani dabba mai farauta wanda yake da fika an haramta cin sa, haka ne ko, da kuma dabba wanda yake da faratu yake farauta da su cikin tsuntsaye kamar shaho da hankaka da sauransu an haramta cin naman su. To dabbar da ta dauki wannan sifa din sunanta haramu. Mun fahimci wannan ko, sunanta haramu. Da haka waɗannan abubuwa da aka kawo su a cikin sunna ta manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, suna tabbatar mana da me haramcin cin irin waɗannan abubuwa din. A Allah madaukakin sarki ya ambaci wasu dabbobi cikin suratul Nahl, yace me wal khayla wal wighala wal hamira litarkabuha wa zina. Wasu daga cikin malamai suka dauki wannan ayar suka ce an faɗi illa alittan alkhayl wal bighala wal hamir, da dawaki da alfadari da me jakuna, litarkabuha a hausa ai ado da su, suka ce wannan shine me shine aikin su, dan haka suka ce ba a ci, sai suka kore ci. To ba za a kore cin dabbobin nan ba sai in ya tabbata an haramta cin su. Amma in aka samu wani nassi da ya halasta cin wata dabba daga cikin dabbobin nan, sai mu ce halal ne. Kaman me? Kaman doki. Akwai hadisin Jabir wanda yana cikin sahihaini, akwai hadisin Asma binti Abi Bakar radiyallahu anhuma yana cikin sahihaini cewa ana cin doki. Manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a hadisin Zabir ya haramta cin jakin gida, ya halasta cin naman doki. Hadisin Asma'u binti Abi Bakar ta ce naharna farasan ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu, mun yanka ko mun soke doki a zamanin manzon Allah kuma mun ci naman sa. Hadisai ne ingantattu, hadisan da suka zo suka hana cin doki, to zaka samu ba ingantattu bane, ba za su iya tunkuɗa waɗannan hadisai guda biyu da suka zo a cikin sahihaini Bukhari da Muslim ba. Mun fahimci wannan ko, to kun ga wannan ya fitar da doki cikin haram. Mun gani dama ayar ba tana nuna haramcin sa bane, ta faɗi manya-manyan amfanin su ne kawai, amma in ba haka ba ai ana ɗaura musu kaya ko, amma Allah ya ce litarkabuha, bai ce ku ɗaura musu kaya ba. A nan gurin suna wasu amfanunnuka daban ba irin waɗannan ba, amma sai aka ambaci abu biyu, litarkabuha wa zina, sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu. A daga cikin abubuwan da aka haramta akwai cin naman jaki. Akwai hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, manzon Allah ya hana cin naman jakin gida ranan yakin Khaybara. Mun gane ko, da kuma shi wannan hadisi na Jabir a yakin Khaybara manzon Allah ya hana cin naman jakin gida, yayi sassauci a cin naman doki. Mun gane ko, wannan duka suna nuna mana me, ashe ba iya abubuwan da suke cikin wannan aya din shine haram ba, a'a kawai an yi raddi ne akan abin da Larabawa suke haramtawa, sai aka ce to shi din halal ne a cikin Alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah. Mun gane ko, abinda kuke haramtawa kai, abinda kuke haramtawa ba haramun bane, iya haramun shine abinda kuke halastawa. Mun gane ko, haramun din shine abinda kuke halastawa, abinda kuke haramtawa kuma shine halal din, shine waɗannan ayoyin suka kawo su. Allah ya kawo samaniyata azwat, tunda suna haramta wani sashi na dabbobin, sai Allah ya ce to duka waɗannan halal ne a ci, kulumi ma razaqakumullahu wala tattabi'u khutuwati shaytan, sai aka yi facali da abin da suke haramtawa. Abin da suke halastawa kuma sai aka mai da shi me, sai aka mai da shi haramu. Mun fahimci wannan ko, domin suna so su kishiyanci shari'a ce ta musulunci, to musulunci sai ya juya abin ya musu raddi a ko'ina, wallahu ta'ala a'lam. A malamai da dama sun tafi wato ruko da bayan nasosi da suka gabata da hadisin cewa duk wata dabba mai fika da dabba mai faratu da take farauta da faratunta haramun ne. Sun tafi cewa duk wata dabba da ta dauki wannan sifa din haramun ne. Duk da cewa akwai sabani kadan na wasu malamai akan wasu dabbobi ayyananu. Mun gane ko? Wannan yace a'a yana ga karahiya ce, wannan yace yana ga haramun ne, wani yace yana ga mubah ne. Amma zahirin magana shine indai ya dauki sifa guda biyun nan koda bai zo cikin wanda nasi ya fito qarara ya ambaci sunan sa cewa shi haramu bane, to sunan sa haramu. Mun fahimci wannan ko? Cin nama maciji haramu ne, cin kunami haramu ne. Mai kusan malamai sun yi kusan su ijma'i ma cewa akwai hasharatul ard, dabbobin da ake kiransu hasharatul ard kamar kunami, era, tsaka da makamantan irin su tsutsotsi, duka waɗannan malamai sun so su ittifaki ko a ce ijma'i cewa cin waɗannan haramun ne. Duk da cewa an samu waɗansu da suke ci, amma cin da suka yi watakil daruri ne yasa suka ci. Mun fahimci wannan ko? Wallahu ta'ala alam. Na'am. Ubangiji subhanahu wata'ala bayan yayi wannan bayani sai kuma daga cikin abubuwan da aka haramta nasu ya fito qarara akwai mi, akwai kare. Cin namun kare yana daga cikin abubuwa da aka haramta saboda an hana cin namun kare, an hana cin kudin kare. Mun gane ko? Nasu ya zo cin kudin kare, cin kudin karuwanci, cin kudin bokanci, duka an haramta su gabaki ɗayan su. Dan haka shi ma wannan yana daga cikin abubuwa da nasu ya fito qarara aka haramta shi, da sauran abubuwa da dama waɗanda idan muka bibiyi sunna ta manzon Allah muka shiga cikin littattafai za mu ga haramcin su. Wallahu ta'ala alam. Ubangiji ya ce fa man qurra ghaira baghi, wanda ya shiga laruri ba tare da shi mai neman abun bane. Idan aka ce baghi, ai dama so yake ya nemi mushen ya ci. Akwai masu fita su nemi mushe su ci ko? Mutum zai fita bayan gari ko zai ga mushe dan ya dauka ya ci, to wannan yana daga cikin baghi. To ba irin wannan ba, kai ba neman abin kake ba. Mutum zai fita jeji kawai ya ga maciji ya kama ya ci, ya ga kunama ya kama ya ci, ya ga kwado ya kama ya ci, ya ga bera ya kama ya ci. Mun gane ko? Irin waɗannan abubuwa ɗin, to wanda ya shiga cikin tsanani, cikin laruri, ba wai musamman ya fita neman abin da aka haramta ɗin ba, laruri ne yasa ya samu zai ci. Wala adi, kuma ba mai ta'addanci ba. Ta'addanci shine wuce iyaka. Wasu malamai suka fassara adi shine ba kada ya ci sama da bukatarsa, kada mutum ya ci sama da bukatarsa. Idan bukata ta kama ta zama dole laruri, to ka ci iya bukatarka, sauran ka bar shi a yanda yake. Mun gane ko? Wasu kuma suka sassauta suka ce a'a, matukar yana cikin wannan larurin ya hamil zai dauka ya ci gaba da tafiya da shi, amma yana samun abinci na halal, to zai jefar shi, saboda in ya shiga larurin watakila zai sake shiga wannan larurin a gaba. Mun gane ko? Kuma yayi sa'a sai ya ga mushe, suka ce to zai tira ya ci, ya dauki wanda zai gyara ya tafi da shi gaba. Idan ya sake shiga cikin tsanani kaga ba sai ya dawo baya ba, sai ya sake cin wannan. Amma in bai shiga tsananin ba, ya samu abincin da zai ci kuma sai ya jefar. Wallahu ta'ala alam. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, wanda wannan larurin ne yasa ya ci abin da aka haramta, to ubangijinka subhanahu wata'ala mai gafara ne, ubangijinka mai jin kai ne. Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da zunubi ba. A wasu ayoyin aka ce fala isma alaihi, babu zunubi a kansa. Mun gane ko? Na'am, akwai lokaci. Za mu dakata anan insha Allah ta'ala. Abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.